sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Para'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gomel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Sarfilu ba mun kanan labarai.
Yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong sun yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yanki buƙatar ƴan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a. Yan Republican a majalisar wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da suke so yan Republican din su bayar da bahasi a binciken da ake ne yiwuwar tsige Trump. Haka kuma za a ji cewa jiya asabar shugaban Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 da zagayewar ranar da aka kayar da katangar Berlin.
To a Nigeria za ku ji rahoto bisa ga la'akari da cewar kuɗin da za a biya bashi a kasafin kuɗin shekara mai zuwa yayi kusan daidai da abin da aka kasafta za a yi wa Nigeria muhammad ayyukan da biyan basussuka. Sannan kuma a jamhuriyar Niger za ku ji cewar shugaban kasar Isuwo Muhammadu zai kai ziyara zuwa birnin Difa yankin da ke fama da hare-haren Boko Haram. Muna kuma tafe da rahoto daga jihar Taraba inda za ku ji cewa an kaddamar da bincike game da shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayyar ta kirkiro. Sannan kuma Muhammad Hafiz Baballe na tafe da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong suka yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yankin ke buƙatar ƴan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a wanda ya faɗo daga wani gini bayan da ƴan sanda suka harba barkonon tsohuwa a kusa da wajen. Jiya Asabar an ci gaba da kunna kendir tare da yin addu'o'i domin makokin mutuwar Cho Tislock, mai shekaru 22 ɗalibi a jami'ar kimiyya da fasaha ta Hong Kong wanda ya mutu asibitin Kowloon ranar Juma'a kwanaki 4 bayan da ya faɗo daga wani gini a wajen da ake ajiye motoci da ke gundumar Kowloon ɗin. ƴan sanda dai sun yi ta kokarin kawar da masu zanga-zanga daga yankin, suka yi ta harba barkonon tsohuwa. An yi imanin Cho shi kaɗai ne ya rasa ransa daga ciwon da ya ji a lokacin arangama da ƴan sanda cikin watanni 5, yayin da masu zanga-zangar ke neman a kafa gwamnatin demokaraɗiyya da kuma samar da gyara aikin ƴan sanda. ƴan Republican a majalisar wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su ƴan Republican ɗin suke son su bayar da bahasi a binciken da majalisar take ƙarƙashin jagorancin ƴan Democrat na yiwuwar tsige Trump. Kuma sunayen sun haɗa da ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma mai kwarmatan nan wanda aka sake sunansa, wanda wato zarge-zargen da ya yi ne Ummul Aba'isin binciken. Babban ɗan jam'iyyar Republican a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri Devin Nunes ya tura sunayen ajiya Asabar maciya man ɗin kwamitin Adenship wanda da wuya ya amince da sunayen duka. Masu bincike za su shiga wani sabon babi a makon da ake shiga, lokacin da za su fara jefa a tambayoyi mashaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri. Ship ya ce an shirya wasu shaidu daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka za su bayyana su amsa tambayoyi a wasu zaman kwamitocin biyu mako mai zuwa. Jakadan Amurka a Ukraine Bill Taylor da jami'in ma'aikatar na dindindin George Kent an shirya za su bayar da bahasi ranar Laraba. Haka kuma an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch za ta bayar da nata bahasin a ranar Juma'a. Jiya Asabar shugabar Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 na zagayowar ranar da aka kayar da katangar Berlin wadda ta raba birnin guda biyu a zamanin yin cacar baka har zuwa lokacin da wato aka fasa ta aka kuma rusa ta ranar 9 ga watan Nuwamba 1989. Merkel ta ce wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin komandanci ta ce katangar Berlin ta kau kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma tsakaita yanci da tabi karfin a rusa ta komai tsananin tsawanta kuma komai tsabar fadinta. Haka zalika ta raga watan Nuwamba din shine kuma zagayowar ranar wato Kristallnacht wato lokacin da aka kai harin ukan Yahudawa a fadin kasar Jamus ta zamanin Nazi a 1939 wanda ya zama somin tabin abin da zai biyo baya wanda shine kisan kare dangi na Holocaust. Shugabanni daga kasashen Poland da Hungary da kuma Jamhuriyar Czech su ma za su halarci bikin da za a gudanar a wato a Brno Stress bangaren da ya zamto shine na ƙarshe da yake da bangon Berlin sun shimfida furanni tsakanin dukkanin sakon da suka raba birnin har tsawon shekaru 28. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar kotun kolin India ta mallaka ma mabiya addinin Hindu wani fili da ake rikici akai wanda hakan ya bada damar gina wani wato haikali a garin Ayodhya arewacin India inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun karni na 16. Yayin da suke yanke shari'ar ba tare da wata hamayya ba kan ɗaya daga cikin wato gardan dami mafiya dadewa da kuma tsanani a ƙasar tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi, gungun alƙalan shida sun ba da umarnin a baiwa musulmi wani fili a madadin wannan don su gina masallaci. Wannan takaddama wadda aka shafa shekaru gwammai ana yi kan filin mai faɗin eka kusan uku ta kai matuƙa a shekarar 1992 lokacin da rusa masallacin da aka yi ya janyo yamutsi wanda ya sanadin mutuwar mutane 2000. Shugaban kasar Iran ya ce an gano wasu rijiyoyin mai a kudu maso yammacin yankin kasar. Shugaban kasa Hassan Rouhani ya ce rijiyoyin da aka gano suna dauke da danyen mai har ganga biliyan 53 wanda zai iya ƙara ninka man da kasar take da shi har sau uku. A cewar Rouhani yau Lahadi yana fadawa fadar White House cewa cikin kwanakin da ta saka wa sayar da man Iran takunkumi ma'aikatan mai da injiniyoyi sun gano gangar mai har biliyan 53. Kasar Iran da yana wato fuskantar takunkumi masu karfin gaske biyo bayan hukuncin gwamnatin Trump na janyewa da yarjejeniyar nuclear Iran da manyan kasashen duniya suka cimma. Daga ƙarshe yau Lahadi ne ƴan ƙasar Spain ke kada ƙuri'unsu a zaben ƙasar na hudu cikin shekaru hudu. Prime Minister Pedro Sanchez na jam'iyyar Socialist shine ake sa ran zai lashe zaben kamar yadda ya faru a zaben da ya gabata. A zaben da aka gudanar kafin na yau, duk da haka shugaban ya kasa samun ƙuri'un da ake bukata don kafa gwamnati. Amma yadda hankali ne a yakin neman zaben da ake gudanarwa na yau akan ƴancin Catalonia da kuma tsoron farfaɗowar jam'iyyar masu tsautsauran ra'ayin mazinjiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fa gyara rahotanninmu. A Nigeria, a daidai lokacin da ƙwararru da masana tattalin arzikin ƙasar ke fargaban yawan ciwo basussuka da ƙasar ke yi daga ƙasashen ƙetare, dan majalisar kula da tattalin arzikin ƙasar kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya ce akwai hanyoyi da bashin zai kawo alheri a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani daga Abuja.
kodayake kwararru da masana sha'anin tattalin arziki a Najeriya sun nuna damuwarsu da firgici akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na kasafta sama da naira miliyan triliyan 4 ya kasance daidai kudaden da za a yi wa kasa muhimman ayyuka da kuma biyan basussukan da ake ci gaba da shigowa ko ciwa daga kasashen waje. Majalisar da ke kula da sha'anin tattalin arziki a Najeriya karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osinbajo tana ganin cewa irin basussukan da ake ciwowa a yanzu basussuka ne da za su kai Najeriya gaci wurin tabbatar da an yi muhimman ayyuka na cigaban kasa da kuma raya al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru na daya da cikin 'yan majalisar kula da sha'anin tattalin arzikin ta Najeriya kuma ya yi mun karin haske dangane da dalilan da ya sanya gwamnatin take ganin cewa bashin da ke kan Najeriya yanzu zai zama mata alheri.
To na daya dai cin bashin mu bai kai yanda ake zuzuta shi ba an hada da an duba girman tattalin arzikin mu na daya kenan. Na biyu babu kasar da za ta ci gaba sosai babu bashi. Amma abin tambaya a nan shine ya aka yi da bashi. Idan bashi ne na abubuwan da za su sa tattalin arziki ya haɓaka ya girma har kuma a samu ƙarin kudaden shiga a ƙasa saboda haɓakar tattalin arzikin, wannan bashi ne mai kyau. Kuma na ga yanzu kusan shi ake yi, ana maganar bashi a gina cibiyoyin bada wuta, ana maganar bashi a yi railway, ana maganar bashi a gyara hanyoyi wanda suke za su dada inganta tattalin arzikin Najeriya. Inda a irin wannan layin ake sa bashin abu ne wanda zai taimaki tattalin arzikin kasar kuma zai fito da kasar kuma ba na ganin da illa babba a ciki.
Amma idan za a ce kasafin kuɗi na ƙasa kacokan kuɗaɗen da ake biya na basussuka da kuɗaɗen da ake wa al'umma muhimman ayyuka kamar irin wannan ka ambata kamar ka faɗa yake, anya za a iya cewa bashin ne zama alheri ko ga al'umma ba lalura ne zai zama ma jikokin da ke tahowa ba nan gaba?
Ba zai zama lalura ba kamar yadda na faɗa, inda an sa shi a tsari mai kyau za a fita. In ka ɗauki tarihin ƙasashe da yawa, da yawan su sun shiga irin wannan matsayi kuma sun fita. Ko Amerika da ake magana ai tana da bashi da yawa a kanta, manyan ƙasashe suna da shi. Kuma in dai za a sa shi kamar yadda na faɗa, abin da ya dace ba a tattala a cinye ba a zura ido, to in dai an sami haɓakar tattalin arziki to da Ubangiji ina gani za a samu ci gaba kuma za a samu haɓakar tattalin arzikin.
Amma matsalar cin hanci da rashawa ba a kwatanta ta da sauran abin da ke faruwa a wannan ƙasashe da ke da irin wannan maganar bashi ba. Ganin ƙasar Najeriya matsalar cin hanci da rashawa yana iya kawo cikas a maganar ci gaban ƙasar a fannin tattalin arziki da ake gani?
To gaskiya ne, amma kamar yadda ka gani muna ta aiki, ana ta aiki akan maganar cin hanci da rashawa kuma mun tabbatar da cewa idan an sa kuɗaɗen da suka dace kuma an kula da yanda aka rage ko kuma aka hana cin hanci da rashawar to ba zai zama da illa ba. Gaskiya ne sai an tashi tsaye an tabbatar da cewa kuɗin da ake rancen nan an sa su inda ya kamata a sa su ko ba a kwashe ba.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu ɗan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da wannan basuka za su yi a daidai lokacin da ake fafutuka ko kuma kuka cewa matsalar talauci da rashin ayyukan yi yana cigaba da fafutukar al'umma a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka waiwa.
Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya kai ziyara a jiya Asabar a yankin Difa da nufin ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa a yankin da suke gwabzawa da Boko Haram, a yayin da a gefe guda kuma ziyarar ke matsayin jajantawa jama'a game da matsanancin halin da suka fada sakamakon ambaliyar da ruwan kogin Kumadugu ya haddasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lokacin da shugaba Isuhu ya sauka a birnin Difa kenan a jiya Asabar 9 ga watan Nuwamba a ziyarar wuni gudan da ya kai a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Chadi da Najeriya, wanne kuma ke fama da hare-haren Boko Haram yau shekaru 4 cif. Shugaban kasar ta Nijar ya fara wannan rangadi da barikin sojan Zone de Defense numero 5, inda ya jinjina wa dakarun kasar. saboda yadda ya ce suka jajirce wajen tabbatar da tsaro.
Vous menez le combat avec discernement, en épargnant et en protégeant les populations civiles dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Ya ce ina yabawa yadda kuke gudanar da aikin kare al'umma da dukiyoyi cikin hikima da kwarewa tare da mutunta haƙoƙin ɗan adam. Mun yi asarar mazaje a fagen daga, amma kuma abokan gaba sun ji a jikinsu sosai a tsawon waɗannan shekaru, domin alƙaluma sun yi nunin mun hallaka wa Boko Haram mutane 1,400 a tsawon wannan lokaci, ko da yake yawan su zai iya zarta hakan kasancewar ba kasafai 'yan ta'adda ke barin gawawwakinsu a fagen yaƙi ba.
Gardez toujours à l'esprit que celui qui a la population de son côté a gagné la guerre à 50%.
Shugaban ya ci gaba da cewa kusani duk wanda yake da al'umma tare da shi ya gama cin yaƙi, saboda haka nake umartar ku kuma yi da hankali wajen samar da bayanan sirri, ƙarfafa matakan sintiri da na kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa. Na yi imanin komai daɗewa ta'addanci zai zo ƙarshe, domin manufar da masu wannan aƙida ke karewa ba ta da nasaba da addinin Musulunci.
Le terrorisme sera vaincu car sa cause n'a rien à voir avec l'islam.
A ci gaban wannan ziyara, shugaban ya isa ƙauyen Giskeru domin jajantawa talakawa game da asarar da ambaliyar ruwan Kumadugu ta haddasa wa gonakin shinkafa da tattasai, yayin da ayyukan kiwo da kamun kifi suka tsaya cik. Ministan cikin gida Bazum Muhammad na cikin tawagar ta Isu Muhammadu.
A ƙaramin lissafi, asara ta gonaki da albarkacin gonakin da jama'a suka yi, an yi lissafin shi kuma ya zarce miliyar 21. President ya ga musu irin abinda aka wallafa yanzu haka, kuma da yanda za a nemi taimako hiye da miliyar 2.5, wanda yanzu muna da su kuma za mu yi amfani da su gogoce a kawo musu gudunmawa. Bayan haka a doki matakai na a kawo musu agaji na dindindin.
Magajin garin Difa Malam Bura Mamadu da ke magana da yawun al'umar wannan yanki ya yaba wannan ziyara da ya ce za ta kara wa talakawansa kwarin gwiwa.
Dan shugaba Isu ya zo yau so domin ya ga me muke ciki, ya kawo mana goyon bayan shi. Kina tabbata in ya je wajen gwamnati za su dauki mataki wanda ya kamata.
Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma bari mu sake dawowa Najeriya. A jihar Taraba, majalisar dokokin jihar ta soma bincike game da zargin wadaka da kuma sauya sunayen waɗanda aka ɗauka domin kwangilanciyar da ɗalibai a jihar. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Sakamakon almunda hana da shakulatin bangaro da ke wakana a shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayya take kiro, yanzu haka majalisar dokokin jihar Taraba tuni ma ta soma bincike game da zargin wadaka da kuma sayo suna waɗanda aka ɗauka domin kwangilanci da ɗaliban. Honorable Bashir Muhammad Bafe da ke zama shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Taraba ya ce majalisar ta kaɗu matuƙa game da yadda ake gudanar shirin a jihar, wanda don haka ne ma suke wannan bincike.
An zauna a zauren majalisa, an nemo wanda suke da haƙƙin kula da harkan ciyar da ƴaƴanmu da suke primary school, wanda aka fi sani su da food vendors. A Taraba mun samu koke akan masu gudanar da aikin din sun cire sunayen mutane masu aiki a Taraba, wanda ba a kama su da kowane irin laifi ba, an cire sunayensu kusan mutum 1,000. To mun kira su, sun ce lallai wannan abu ya taso ne daga Abuja, daga ina, mu ba su lokaci ko mako ɗaya zuwa kwana 10 su ma su je su duba su ga me ya faru, akwai dalilai dewa. Wanda sai muka ce to mun daga zaman din, mun ba su lokaci su je su hada takaddunsu su kawo su gaya mana meyen dalili. Waɗannan musamman matan da aka cire, an cire su ne ko don zalunci ko don wani abu ba mu sani ba. Akwai kuma raɗi-raɗi akan ana saida abun ɗin ma wasu mata da suke so. Wasu suna biya 50,000, wasu suna biya har 150,000, an karɓa hannun matan nan masu aikin nan.
To kowane ƙorafi masu cedar ɗaliban ke yi gare ta bakin wasu mata da aka ɗauka domin gudanar da aikin.
Shi yasa muka nemi manema labaru don su taimake mu, su tambaye gwamnatin jaha da sanin su ne ake mana irin wannan walakancin ne ko kuma ba da sanin su ba. Shugabannin mu na food vendor na Taraba State da suka zo karban kudin mu da muke tambayan su menene hujjan kudaden da kuke karba a gurin mu, suka ce mana gwamnatin Taraba da kanta ita ne tace a ciccire don ita ma tana da candidate dinta.
Da muka tafi banki muka tafi sakasira muka ce musu ga wadabun da bake tafiya me yake faruwa, sai suka ce mana kan cewa yanzu ba damuwa mu tafi banki, idan muka tafi banki ba za ka samu wani damuwa ba wai akan cewa idan an cika 200 names za a je a clearing namu. To our biggest surprise shine mun je banki kana ji ko muka je muka faɗa musu fa gashi abun da ke tafiya,
don mata kullum suna fama za a dafa abinci muna fama a cikin ruwa amma kudin da muna samu ba mu iya mu ci hankalin mu kwance, ba mu samun kudin ma domin damuwa muna samun damuwa daga wurin su headmaster daga wurin su mutane daga fed su daga state damuwa yau a ce mu kawo haka gobe a ce mu kawo haka, muna so daga sama su taimaka mana saboda kare aikin da babu bare kawo ya taimake mu ya zama damuwa.
Kawai yanzu na ma da ta kai ruwa rana zuwa ofishin jami'in da ke kula da shirin ajiyar wato focal person Idris Goje, to amma ko ban taki sa'a ba domin ko an ce da ni bai gari, haka nan na ta buga wayarsa amma ba dauka ba, to sai dai kuma wata majiya ofishin cedar daliban ta ko danganta matsalar nema da tuntuban alkalami na banki wanda yanzu kuma tuni suka ce ana bincike. Ibrahima Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu saurare, kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 10:21 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leka arewa maso gabashin Najeriya, inda zai fara yada zango a jihar Adamawa domin yin dubi kan yadda jama'a ke ta'ammali da miyagun kwayoyi. Shin matsalar na karuwa ne ko tana raguwa ne? Wakilin jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya tattauna mana da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya, Yakubu Kibo, inda ya fara da tambayar sa kamar haka.
Komanda barkamu da warhaka.
Barka fasan da zuwa.
Farko tun da wai me ake nufi ne ma da sha da fatocin miyagun kwayoyi?
To akwai kwayoyi wanda aka kewe na ce waɗanga kwayoyi na kawo illa ga mutane, to sai aka ce to ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage waɗannan yaduwa waɗannan kwayoyi. Na ɗaya akwai wanda suke fataucin shi watan suna tallace suna sayar ma jama'a suna sha. To na biyu shine masu su wanda suke sha watan su ne beneficiary. So shi da aka ce to wannan kuma a kasfa hukuma wanda za ta yaki fataushi da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan kasa.
Kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kuwa san doka na kasa da kasa ma na fataucin miyagun kwayoyi doka ne mai tsanani, a wasu kasashen ma hakisa ake yi da makamantan su haka, amma wannan abun kusan aya cewa maimakon ya rugu sai karuwa yake, me yake sawa haka?
To zan ce jaraba shi kawai ta duniya, domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar Saudiya su China su India da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne ake hukuncin da ake basu na kisa ne. To mana nunan kuma ana bada sananin hukunci mai yawa a kotu, amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu basu daddara da wannan ba. Dalilin kuwa akwai dalilai da yawa, wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi, wasu kuma domin suna ganin da cewa rayuwansu ya sun zama frustrated dole ne su yi wannan shaye-shaye. Wasu kuma za ka iske kaman zance dai kashi 80% na waɗannan laifin kwayoyi ko fitar shi ko sha ya rataya ne ga gidajenmu. So dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mu tashi sai mu yaki waɗannan alloba.
Idan ka duba kaman yadda kafin daga gidaje akwai wanda a gidaje sun tashi sun samu ana shan kwayen ne ko kuma a daga ba su kwaye ko kuma a rashin kula ne su iyaye.
To wannan babban magana ne. Na daya dai zan ce iyaye mu ba mu cika kula da yara yanda ya kamata ba. Ba da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannunmu ga mutane almin yara wasu kankana nan wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba. Na biyu shine kuma iyaye ma ba buru su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye. Na uku shine za ka iske da cewa culture al'ada
kuma dabi'unmu
ita ma tana taimakawa wajen encouraging shaye-shaye. Kamar yanzu za ka gani a wasu wurare wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda ka sha ya sa ka maye to kaga ashe su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga goro yana ciki sannan ga taban ganda muke sigari da muke sha da snuff din da muke sha tabar hanci da ma da hada taban da muke sawa a baki haka musaji
wanda ake tattaunawa
sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha duka waɗannan farkon drug abuse kenan. So idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani to su ba za su in sun so mu wannan ba zai ishe su ba kuma ba za su tsaya nan ba sai su je wurin abu wanda ya fi wadanka karfi kamar su taba wiwi su heroin su cocaine su tramadol da sauransu. Sannan kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga waɗannan shaye-shaye ne domin mun ba mu san illan shi ba. Atan ka dubi kauyuka yau akan wannan sha'anin tramadol da kuma masu yin blocks da masu yin aikin karfi in ka ga yanda suke shan tramadol ba da wasa ba to domin sun sha shi na daya ne za ka yi aiki tun daga safi har yamma baka gaji ba kuma ba ma ruwanka da abinci to kaga an debe mu wannan abinci to amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba ba za su iya yin komai ba sai in sun sha shi kuma yana kashe jiki ne.
Yakubu Kibo kenan shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya. Masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdul Aziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti ta kuma ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin ga Sarfiru ya dawo da takaitattun labarai.
To a takaice yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong sun yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yankin ke buƙatar 'yan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a wanda ya faɗo daga wani gini bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa a kusa da wajen da yake. Jiya Asabar an ci gaba da kunna kendir tare da yin addu'o'i da makokin mutuwar Cho Tislock mai shekaru 22 ɗalibi a jami'ar kimiyyar fasaha ta Hong Kong wanda ya mutu a asibitin Kowloon ranar Juma'a kwanaki hudu bayan da ya faɗo daga wani gini a wajen da ake ajiye motoci da ke gundumar Kowloon.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Leonard Sahiru da ya hada shirin, sai kuma engineer namu na yau Voitech wanda muka fi sani da zanga zanga, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.